na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakken labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gaya da masu tawagar masu bai shawara kan harkokin tsaron kasa domin tattaunawar neman sulhun da ake ci gaba da yi da kungiyar Taliban a Afghanistan a cewar Fadar White House. Gana wadda yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen yaɗa labarai suka fitar da rahoton da ke cewa baki ɗaya bangarorin biyu suna dab da cin yarjejeniyar da za ta yanke shawarar zaman dakarun Amurka a Afghanistan bayan kwaye shekaru kusan 19 ana tashin hankali a ƙasar. Gana wata tafi yadda ake so kuma ana ci gaba da tattaunawa, Fadar White House ta faɗi a wata sanarwa biyu bayan gana wadda shugaban ƙasa ya jagoranta. Bayan tattaunawa da shugaba Trump ya ce Amurka na duba yiwuwar samar da yarjejeniya da Taliban idan hakan zai yiwu. Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun tabbatar da bayyana cutar Ebola a kalla wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta balla kasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙuma rayukan mutane 1,800. Ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cutar ta Ebola a sanadar rashin kwanciyar hankalin da kasar ke fama da shi. Daɗin daɗawa kuma mutane ba su ma yarda da cewa akwai cutar ba. Abin da ya sa maimakon su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida, abin da ke janyo yaɗuwar cutar. Baya ga haka kuma ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da ƙin amincewar wasu daga cikin al'ummar ƙasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke ɗauka na kariya da hana yaɗuwar cutar. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban matafiya masu shigowa Amurka sun fuskanci jinkiri jiya Juma'a saboda matsala da aka samu ta na'urar ma'aikatan kula da shige da fice ta custom. Ma'aikatar shige da fice ta Amurka ta faɗi a wata sanarwa cewa jami'an tana ci gaba da tantance matafiya ta hanyar amfani da wata tsohuwar hanya har sai an shawo kan wato matsalar da na'urar da aka fuskanta. Matafiya dai sun yi ta kafe hotuna da hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta da suke nuna dogon layi a filayen saukar jiragen sama. Wannan jinkiri ya shafi baki ɗaya masu kawo ziyara Amurka da ma Amurkawan da ke dawowa gida daga ƙasashen waje. 'Yan sanda a birnin Portland na jihar Oregon na Amurka na shirye-shirye saboda yau Asabar lokacin zanga-zangar masu tsaron ra'ayin fifi ta farar fata za su yi a rangama da masu adawa da su da ake kira Antifa a zanga-zangar da za a yi. Magajin garin Portland Ted Wheeler ya haɗu da shugabannin addini na birnin da 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin gargaɗin ƙungiyoyin, inda ya ce waɗanda ke shirin amfani da Portland wajen yau Asabar wajen yaɗa aƙidar ta tsana. Ya ƙara da cewa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba a maraba da su. Ya ce dukkan jami'an 'yan sandan Portland kusan 1,000 za su yi aiki a yau Asabar, kuma jami'an 'yan sandan jihar Oregon da na hukumar binciken manyan laifuka na FBI za su taimaka musu. Zanga-zangar ta yau Asabar dai mambobin ƙungiyar Proud Boys ta fifi ta fararen fata ce ta shirya, wacce cibiyar ƙwararrun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ayyana a matsayin ƙungiyar tsana. Shugaban ƴan shiyar Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya koma gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannu hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayan sa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomin a Najeriya sun ba shi damar tafiya kasar India domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake da laifuka iri-iri da suka hada da kokarin tada hankali zargin da shi malamin ya musanta. Elzazzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayan su da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya fara shekarar 2015 har mutane 350 suka rasa rayukansu.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakon Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu lalurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
To kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa. A sanda ne karatu na na likitanci babu mata, duka likitocin da ke aiki a lokacin a AVU din maza ne. Sai na daga tunanin cewa to idan mata na da irin wannan lalura, akwai bayanan da amace in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai, kuma balle in ya shafi ga al'ada, ga addini, ga wane ne. To a sanda ne karatun gaskiya babu bahaushi ya mace musulma da dai ni na sani dake wannan aiki. So da na gama naji kuma ina sha'awar shi sai na fada, kuma da support din ƴan uwana da mai gidana.
Allah sarki.
Ako da wani lokaci sukan ce mu abin da kike so, in dai ya kwanta miki a rai kiji.
Yayi to tunda kin tabo batun mata, kamar wadannan irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da suka fi shafan mata a Najeriya, musamman ma dai arewacin kasar.
Kwarai kuwa akwai matsaloli da sun shafi duka jinsi, maza da mata, amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression, lalura ce da take tattare da kunci, tsananin kunci da damuwa. Yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa, bacin rai da a rashin miji, mace na takaba koko tana ba aikin yi, ba sana'a. Yazo kuma ya haɗu da damuwa na ƴaƴa da ƴan uwa da dangi,
ko wata rashin lafiya,
duk waɗannan to mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura. Mutum sama da kashi ma wurin, akwai wasu wuraren da an yi reports ya kan kai ma har kashi wurin 60 masu lalura, ko da ta shafi lalurar kanjamau, ko da ta shafi kansa, ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki. To tana iya kuma ta haifar da wannan akai. Saboda misali ne ka dauki mutum mai hawan jini. Mutum yanzu yana da hawan jini, abinda da ya saba ya saki ranshi ya ci ko ina yake ci, yanzu ka takura shi ka ce dole dai na ci, ka sa shi dole yayi abinda da baya yi. Wani kuma abinda yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba, an hana shi yayi. So duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi. Mace na da hawan jini tana sana'ar wuta, aikin girki, yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta, ta kiyaye gishiri, ta wace ce gashi ba galihu huzare ta ba. Dole ta tashi ta nema. Ta neman ma ƴaƴanta hala, ba ta da miji, mijin ya mutu ko wani abu. To kin ga ko irin wannan in yazo ya haɗu duka aikin ga dole damuwa. damuwa ya shiga to in damuwa ya shiga sai ya canza yanda kwakwalwa take aikin ta sai kawo lalura irin wannan
to ita wannan matsalar ta damuwa kowa na da
kwarai kuwa
yadda damuwar shi
kwarai kuwa abinda ba ka rasa ba
amma ainihin ita larurar damuwar ko cutar damuwar menene alamomin ta
tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai koko in ce bakin ciki da kunci mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru koko fiye da kima a ko da yaushe gashi yayi tsanani kuma gashi ya dade fiye da yanda ya kamata abin da nake nufi misali kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki dole rai ya baci to amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali to amma kuma a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi ko kuma misali a dan abu ne ya bata kamar ka batar da kaya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai kin ajiye shi kina da kuma wasu kudin amma kuma bacin ran wannan wai kudin da kika ajiye ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki to yi tsanani na farko bakin cikin yi tsanani kuma ya dade shine alama ta farko na biyu rashin sha'awa sha'awan abubuwa na yau da kullun na rayuwa waɗanda da kake sha'awai misali idan mace ce ne ko mutum ne mai son karatun Qur'ani sai ka zo kaga sai ka mi mama ana karatun Qur'ani nan wani haka zai fara tunani idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani sai kiga ta janye jiki in mace ce mai son kwalliya ko tana da son girke-girke sai kiga bata damu da yi ba ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi so duk irin waɗannan shine sune alamu na biyu na uku kuma shine rashin kuzari ya shafi kaman mutum da kin dan yi aiki kadan gaji mace ta gaji yawan kwanciya gashi dai tana kwanciya amma ba bacci take yi ba tai ta kwanciya ta zauna ta ji ta a gaji
to ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mana ci gaban wannan hirar a madadin babban bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya mu ma kananan tsake muka kasa gudu ai muka kima gudu muka take muka cije muka tsaya muka jagarce balle jagoran tafiya ai zagzaki yafi karfin gudu zagzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan yawa sanin ku da wannan lokaci sanin ku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya kungiyar shiya ta Najeriya ta ce sharuɗin da gwamnatin jihar Kaduna ta gita kafin ta bar shugaban ƴan shiya din na ƙasar wato Sheikh Ibrahim Zakzaki da matarsa su je inda ya neman kulawar likitoci sharuɗa ne marasa inganci kai a ƙarshen gaskiya ma a hirarsa da Nasiru Adamu Kaya kakakin kungiyar ta shiya Muhammad Ibrahim Gamawa ya ce magana ta Kaduna soke burutsu ce
to kamar yadda babban lauyan mu ya faɗa wanda ke kare malafin falana ya ce wannan magana soke burutsu ne maganan mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu in banda haka in dama zai iya bada sharuɗa to me yasa ya je kotu me yasa ya kai karan malam kotu kada zai ce ba ruwan kotu da bawa malam izini shine zai shimfita ka'idodin da yake dama
Muhammad Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam Ibrahim Zakzaki ya samu koyi da mabakar siyasa a India wata kila ta can kawai ya je ya rashi gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan ni sa ba za ku ba da tabbacin cewa in yaje zai dawo ba
mu ma kananan tsake muka kasa gudu ai muka kima gudu muka take muka cije muka tsaya muka jagarce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zakzaki zai gudu ya san ƙarya ne ba Allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba ka ba za mu rusa gidan ya ce shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke ai zakzaki yafi karfin gudu zakzaki ba wanda zai gudumuwa a fadin duniyar nan
Mama Ibrahim Gama kenan da ke magana da yawan kungiyar AMM ta ƴan shiyar Najeriya to koya sauran su ƴan Najeriya suke kallon wannan takaddama ta gwamnati da magoya bayan shi Zakzaki bari mu jira ra'ayin shugaban Izala na Najeriya din da kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan shi Ibrahim Ezzezaki din.
Sunana Abdullahi Bananau, shugaban kungiyar jama'a ta Zaitul Bidia wai ta mutu sunna.
A matsayinsu na ƴan Najeriya, ya kamata su san akwai dokoki a Najeriya, in an yi maka ba daidai ba to ka je kotu ka nemi haƙƙinka. Amma ba ka neman haƙƙinka ta hanyar zanga-zanga, ta hanyar take waɗansu kuma haƙƙokinsu. Idan ka ce zaka take min haƙƙina, ka take haƙƙin wancan don kai ka samu haƙƙinka, kai kanka ka san zalunci kai. Saboda haka babu wanda yake cewa kar ayo wani adalci. Amma wane ne mai yin adalci? Wane ne mai yin hukunci? Akwai shari'a a ƙasa, don haka su nemi haƙƙokinsu ta hanyar shari'a, ba ta hanyar zanga-zanga ba. Idan kowa yake ta hanyar tarzoma da tashin hankali zai nemi haƙƙinsa, to zai zamanto ƙasar babu doka da oda, zai zamanto kuma kowa ma sarki ne.
Sunana Suhail Ibrahim. An yi magana akan cewa ana son a saki Abba saboda ya samu lafiyar da yake da bukata, kuma kafin ma fara batun ya kamata a saki shi saboda lafiyar shi, da wani can ba ana rike da shi bane da wani dalili. Wanda suke rike da shi suke cewa shi ne suna rike da shi domin yana cikin hadari, wanda kowa ya san cewa wannan hadarin ba daga wani bane illa daga da sai mutanen da suke rike da shi. Saboda haka nan daman can ba akan ishu din lafiyar shi ba kawai, ba akan komai da komai ma ba dalilin da zamu yi kamar sai rike shi. So kuma ya rasa idanuwa shi, zance idanuwa saboda idan shi daya babu, dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi. So dai yake da ci ya rasa duka idanuwan shi.
To kashi na biyu da muhallar da shi Nasirin ya shirya mana tsakanin shi Muhammad Ibrahim Gamawa din da kuma Comrade Aliyu wazirin masanin harkokin tsaro a Najeriya, ita ma za mu soma ta ne daga kan maganar shari'a. Maganar ita ce shin tsakanin kungiyar Shia din da kuma gwamnatin Buhari wane ne ba ya ba umarnin kotuna?
Wanda ya zai kotun ƙasa a ƙasar, a kotun ƙasar ta Abuja, a kotun ƙasar ta Abuja ta ce ina jin ka.
Kasarware ne malakitin nan, ai mu muka fara zuwa kotu, in akwai kotu ne da ake zai umarnin ta, me yasa ba zai umarnin kotun farko ba? Na biyu kuma cek jirgin shi da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo ɗin nan na ƙasa muke amfani da shi. Saboda haka ba sun yi rashin yarda da gwamnati, ba sun san wani ba a daga dokokin ƙasa ba. Wannan magana da
amma idan har ka yarda da dokokin kotu, kana tun bin dokokin kotu, wancan kotu da take Abuja ta ayyana cewar a ba da dama Malam Ibrahim Lazari, ita kuma ta Kaduna tana da hukumar tuhunan tsaya ka ji, tana tuhumar ma tsaya ka ji, ta Kaduna tana tuhumar kuma Malam Ibrahim Lazari take. So an samu confrontation, akwai ta tsaya ka ji, akwai ta Kaduna, akwai yanzu kamar misali, yanzu misali a Kaduna tsaya ka ji, a Kaduna an ayyana kungiyar an kai ta Islamic Movement of Nigeria, an hana zanga-zanga a jihar Kaduna, wanda duk ya fito zanga-zanga akwai yare ta hanya, akwai wani abu za a yi mishi da wani shekara bakwai. Amma sai nake so duka mu mu gina wannan abu da
kuma bari mu bi abun da ya
bayar. Wannan na shirin ko dai bari na kana ganna magana.
Muhammadu Ibrahim Gamawa
abin da kake yi a kotu Abuja, ne muka samu nasara. Ne muka kai tsara kotu, ne muka samu nasara kotu take a saki malam saki ba kaidi, ne ta kan saki ba kaidi kuma take a baki biyan miliyan 50. Miliyan 25 na ta miliyan 20 na ta take kuma a gina masa gida a duk jihar da ya dama a jihohi biyu na ƙasar na Arewacin Najeriya.
Na ba na da a wannan
Comrade, ka san halin da yanzu kotun take ciki da matsayi take ciki.
A to ai muna gaya ma wani abu ne da ba kai din kanka da kake kiranin cewa ta Abuja ta baku dama a sake ku, kuma anan kuma ina tsayin taji sa Kaduna. To ka ga wannan wani abu ne, an samu complication da su guda biyu.
Comrade Sare, da aka faɗi ta Abuja nan an yi cewa akwai kotu a Abuja ta ce a haramtar da mu, nan ta ce gwamnati ta ɗauki mataki ko? To amma da take a saki malam ne ya sa ta ɗauki mataki. An da kamata akwai kes irin na Ujuku da gwamnatin Lagos da aka yi lokacin Janar Buhari yana mulkin soja. Ujuku da aka yi masa aguwa da ya dawo ce gidan babansa gwamnatin Lagos ta ɓaci, ya kai ƙara kotu, da kotu take a baci gidansa, sai wannan gwamnatin Lagos ta yi akan ta je kotun ɗaukar ƙara. Sai kotun ɗaukar ƙara take masa cin kun ba shi makullinsa, suka ce a'a aka ce ko ba ku bayan makullinsa alabaci ku zo mu saurare su. To abin da muke faɗa
shi ya bambanta tsaya ka ji, ya bambanta shi Ojukwu yanzu kaga da a ce shi Malam Ibrahim Elzazzaki Islamic Movement of Nigeria duk wallahi in ka zaga duk in ka zaga a ƙasar
kiyana sai Allah ya kama makon gobe lokacin da shikakakin kungiyar AMN din zai zo ya kara dubalanci gwamnati ko hukuma da cewa ta hana muzahara yana cewa ai Buhari ma yayi ko kuma ya taba yin muzahara din kuma ina magana da wasu suke ne cewa me yasa ita kungiyar AMN din nan ba za ta rikide ta zama kawai jami'ar siyasa ba ta yadda za ta iya yin abin da take so sannan kuma zamu je sharuɗa guda uku wanda duk mai son ya fito fili ya zanga zanga a Najeriya dole sai ya cika su yanzu muna gode wa su baki namu Mahmud Ibrahim Gamawa da Kamarar Ali Waziri da kuma shi musamman wakilin namu Nasiru Adamu Kaya da ya shirya muhawara din daga can Abuja a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakwato a nan Washington DC huta lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su. Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Shugabanni sassara shi kasuwanni.